تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة مسلاة مسجد المناء مسلاة مناء بركة مدساكة سادوة أولا قلي أولا جهة تكدونا أولا مسلاة المنار a wannan yammaci mai albarka, yammacin asabar daren Lahadi, yau 26 ga watan safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 11 miladiya ta 2016. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu damar haduwa a wannan guri a irin wannan lokaci, ba don komai ba, sai don mu tattauna wani abu da ya shafi addinin mu, ya shafi rayuwar mu, ya shafi makomar mu gaba daya. A matashiyar wannan zama namu insha Allahu, kamar yanda Dr. Muhammad Tukur ya faɗa, za mu yi magana akan darajar ilimi ko mahimmancin ilimi da ma'abotansa, sannan za mu yi tsokaci akan haɗarin aukawa malamai ko cin zarafinsu ko cin mutuncinsu, me yake jawo haka kuma me ya haɗarin yin haka. Ba mu da buƙatar dogon bayani akan mahimmancin ilimi da falalarsa da falalar ma'abotansa, domin wani abu ne wanda an sha faɗa, an sha nanatawa, an sha yin lakcoci da hudubobi da bayanai akai-akai akan wannan. Kowa ya san irin darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance masu ilimi da ita, musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ilimantar da su littafinsa da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama, ya ba su fahimtar addini, ya ba su fahimtar alqur'ani, ya fifita su da wannan akan sauran muminai a kowane zamani suke, a kuma kowane lokaci suke. Allah ya ɗaukaka su da ilimi, ya yi musu ado da haƙuri da juriya, ta hanyar su ne ake gane halal, ake gane haram, ta hanyar su ne ake iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, ta hanyar su ne ake bambance tsakanin abu mai cutarwa da wanda yake mai amfani, ta hanyar su ake gane abu mai kyau da mummuna. Falalarsu tana da girma ƙwarai da gaske, domin su ne magadan annabawa, su ne kuma waɗanda suke ababen faranta rai a gurin masoya Allah. Zama da su yana bada wato akan fa'idanta da hikima da ilimi mai yawa. Ayyukansu sukan tsawatarwa waɗanda suke cikin gafala da rafkanwa. Suna da daraja ƙwarai da gaske fiye da waɗanda suka keɓance kansu domin bautar Allah kaɗai ba tare da yaɗa ilimi ba. Rayuwarsu ganima ce, mutuwarsu kuma musiba ce. Suna tunar da gafalalle, suna ilmantar da jahili. Ba a tunanin a ga wani sharri ta ɓangarensu, sai ma dai a ga abin da zai kashe sharri, zai kawar da sharri ta ɓangarensu. Wannan kaɗan daga cikin maganar da ainihin al-Ajurri ne yake faɗa a cikin littafinsa Akhlaqul Ulama, wanda ya rubuta shi domin ya bayyana irin halayya da ɗabi'u na malamai. Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka darajarsu, ayoyi da dama a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala da kuma hadisai masu yawa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi bayanin darajar malamai. Kaɗan daga cikin wannan ba tare da tsawaitawa ba, akwai faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inna Allah azizun ghafur. Lalle kadai masu tsoransa, tsoro na girmamawa daga cikin bayinsa su ne malamai. Lalle Allah gagara ba dole ne ko mai gafara. wato waɗanda suka san shi sani na hakika, suka san sifofinsa da girman sa da girman ikon sa da faffadar rahamarsa da ainihin tsaurar ukubarsa, waɗannan su ne suke halarto da girman sa a cikin zuciyarsu, a cikin zukatansu kuma suna jin tsoron sa. Wannan shine ma'anar inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ayoyi guda biyu suna nuna cewa malamai su suka fi kowa su cancantar sifa ta khairul bariya, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya, lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai waɗannan su ne mafificin halitta, wato mafifita a cikin halittu. Ubangiji yace jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an, sai yace zalika liman khashiya rabbah, wannan sakamako ne na wanda ya ji tsoron ubangijinsa, kuma sai ya sifanta su da cewa su ne masu jin tsoron sa. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, idan ka hada waɗannan ayoyi guda biyu sai su hukunta maka cewa ashe malamai su ne suka cancanci wannan suna na khairul bariya, kamar yadda Ibn Jama'a yake faɗa. Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka matsayin su, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah yana ɗaukaka ko zai ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku da wasu darajoji, sannan zai ɗaukaka malamai daga cikin muminai da wasu darajojin na musamman, saboda haka suna cikin muminai sun samu ɗaukaka ta darajar imaninsu, sannan kuma suka ƙara samun wata ɗaukakar daraja ɗin a dalilin iliminsu. Su ake komawa gare su yayin da wani abu ya rikice, ake buƙatar a san hukuncinsa. Allah subhanahu wata'ala ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi masana yayin da baku sani ba. Su suka fi kowa sanin abin da yake alkhairi ne, saka sun san mabudan alkhairi kuma sun san makullan sharri. Qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila salihan wa la yurqaha illa as-sabirun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa masu ilimi suka ce lalle al-khizya kaskanci da mummunan sakamako a yau ya tabbata ne ga kafirai. Sannan a wata ayar Ubangiji ya ce wa qala alladhina utul ilma, waɗanda Allah ya ba su ilimi yayin da 'yan duniya suke ruduwa da abinda suka gani tare da ƙaruna na ƙawace-ƙawacen duniya da dukiya wanda ya buɗe musu ido, har suke cewa ina ma ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim, ina ma mu ma mu samu irin dukiyar da qaruna ya samu, mu ma mu fanta ma mu sheke aya kamar yadda qaruna yake yi, lalle qaruna ya more. Sai Allah ya ce mana sai waɗanda Allah ya ba su ilimi, sai suka ce wailakum, kai canku, sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan, sakamakon da Allah ya tanada ga wanda ya yi imani kuma ya aiki na ƙwarai, shi ya ta alkhairi, ba wannan abin da kuke gani na duniyanci tare da ƙaruna ba. Hakanan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keɓance su da bayar da shaida a kan abin da yake mafi girma daga cikin dukkan wani abin da Allah ya farlanta bayansa, shi ne tauhidi. Allah ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah ya shaida da mala'iku da waɗanda aka ba su ilimi tsaye da adalci, la ilaha illa huwa, cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi, al azizul hakim, gagaraba dau wanda yake mai gwani mai hikima. A Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Miftahu Daris Sa'ada ya ce a ƙarƙashin wannan ayar kadai za a iya fitar da falala goma ta fuska goma na malamai a ƙarƙashin wannan ayar ita kadai. Ya ce na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su zama su ne masu ba da shaida ba sauran mutane ba, su ya zaɓa su ba da shaida akan abin da yake tauhidi. Na biyu kuma ya hada shaidar su da shaidarsa. Na uku ya hada shaidar su tare da shaidan mala'iku. Sannan na hudu a cikin hada shaidar su ko kuma sanya su zama shaida akwai tsarkake su da cewa su adalai ne, domin ba a kafa shaida da wanda ba adali ba. A shaida Allah ya zaɓe su zama masu ba da shaida, wannan yana nuna cewa su adalai ne. Bayan wannan Allah ya sifanta su da cewa masu ilimi ne. شهيد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم يا يصفن تاسو da cewa abota ilimi ne, wannan yana nuna kebance su da wannan ilimi. Sannan Ubangiji subhanahu wataala na shida ya kafa shaidar da kansa, wanda shine mafi girman mai bada shaida. Sannan ya zababbu daga cikin halittunsa, sune mala'ikunsa. Sannan kuma ya hado da mala'ida malamai daga cikin bayinsa. Wannan kadai ya isa ya nuna maka falalar da masu ilimi suke da ita. Sannan na bakwai ya sa su su zama shaida akan wani abin da yafi komai girma da daraja, shine tauhidi. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa shine tauhidi, kadaita Allah subhanahu wataala da bauta, wanda wannan shi yafi komai girma a cikin dukkan abin da Allah ya umarci dan adam da aikata shi. To kaga wannan ma yana nuna girman su, domin abu mai girma ana so a samu shaida mai girma. Ashe tunda aka zabe su su zama masu bada shaida akan wannan abu mai girma, dalili ne da yake nuna cewa su ma masu girma ne. Na takwas, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya shaidar su ta zama hujja ga waɗanda suke inkarin da takar Allah subhanahu wataala, zama a matsayin dalili da hujja wacce suke nuna tauhidin Ubangiji subhanahu wataala. Abu na tara, Ubangiji subhanahu wataala ya ware, wato ya ɗayan tafi'ili, bai maimaita fi'ili ba. Fi'ilin da ya jingina wa kansa na shaida shi ya jingina mala'iku, shi ya jingina malamai. Yace shahidallahu ce annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi, ba a sake cewa wa shahida ulul ilmi ba, sai suka zama gaba daya ya dunkule su a ƙarƙashin fi'ilin da yake shine fi'ilin shaidarsa. Wannan ita ma alama ce da take nuna cewa akwai wato karfar alaka tsakanin shaidar da zasu ke bayarwa akan ɗayan takar Allah subhanahu wataala da shaidar da Allah subhanahu wataala da mala'ikansu suke bayarwa. Sannan na hudu da na goma karkashin wannan ayar, Allah subhanahu wataala ya sanya su zama masu bayar da haƙƙinsa a wajen bayinsa ta wata hanyar wannan shaida. Saboda haka yayin da suka ba da shaida akan abin da yake mafi girma shine tauhidi, wannan shaidar kuma abin da aka ba da shaida akan sa shine tauhidi ya tabbata, wanda ya zama wajibi ga sauran halitta su yadda da abin da suka ba da shaida akan sa shine tauhidi. To wannan yana nuna cewa dukkan wani wanda zai yi imani da Allah, ya yi imani da ɗayantakar Allah subhanahu wataala ta hanyar bayar da shaida da ainihin malamai suka yi, za su samu kamasho mai girma a ƙarƙashin wannan, domin sun samu, wato ya samu imani da biyayya ga Allah subhanahu wataala da ɗayanta shi wajen bauta, saboda shaidar da Allah ya bayar da mala'ikunsa da kuma malamai. Ubangiji subhanahu wataala ya bayar da misalai da dama a cikin Alƙur'ani iri-iri. Yace to waɗannan misalai da yake bayarwa babu masu fahimta su sai masu ilimi, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illa alalimun. Waɗannan misalai ne da muke bayarwa mutane, ba kuma masu fahimta su sai masu ilimi. Ayoyi da dama waɗanda ba za mu tsaya akan su ba, wanda kun san su suna da yawa. Littafin Miftahu Daris Sa'ada na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cike yake fal da bayanin hujjoji na ayoyin Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata da kuma ainihin hujjoji na hankali waɗanda suke nuna falalar malamai. Ya ishe su falala, Ubangiji subhanahu wataala ya ce ba za su taɓa zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ba. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Kace masu ilimi da wanda ba su da ilimi za su taɓa zama daidai? Yace ba za su zama daidai ba, ba za su taɓa zama daidai ba, sai idan har zai yi a daidaita duhun dare da hasken rana, ko zai yi a daidaita duhu da haske, ko in zai yi a daidaita ruwa da wuta. In waɗannan abubuwa za su daidaita, to kenan zai yi a daidaita mai ilimi da wanda ba shi da ilimi. Hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun nuna falalar ilimi da neman sa. kamar hadisin da Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito hadisin Abu Darda wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila al-jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna' wa innahu la yastaghfiru lil-'alim man fi as-samawati wal-ardi hatta al-hitan fi al-ma' وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم يتي وأن دكي كام هنير نيما إلمي ويا كام هنير ذواء الجنة دي. من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الذي هو لمس هنير شقاء الجنة sannan annabi yace lalle mala'iku na sanya fukafukansu akan hanyar mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake aikatawa wato wasu malamai suka ce ana nufin mala'iku za su rika tawalu ga masu neman ilimi wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin za su sanya fukafukan nasu yayin da mai neman ilimi ya fita hanyarsa ta zuwa neman ilimi mala'iku za su shimfida masa fukafukansu wannan a dauke shi a zahirinsa a gurin wani malami wasu malamai suka ce a bar shi a zahirinsa har ma daga cikin wasu irin masu izgili din nan da ya ji ana karanta wannan hadisi sai ya sako sai ya ce to shi kuwa zai nuna wa mala'ikun sai ya sako takalmi karkashin takalmin sai ya sanya kusoshi sai ya taho wai zai tattaka kafukan mala'iku karshe kafafuwansa suka bushe suka sandare suka shanye wanzuwarsu a cikin al'umma shine zaman lafiyar al'umma yayin da aka ce babu malamai sun kare a cikin al'umma to al'umma ta shiga cikin dirkaniya da baragada da har ma gagiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cikin hadisinsa wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah la yanzi'u al-ilma بعد أن أعطاكموه انتزاء ولكن ينتزعه منهم ما أقبض العلماء ما أقبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويذلون النبي صلى الله عليه وسلم يتألى بايا كرب إلمي لكرب بايا نباوك شي بايا قواتي شي كوي كوي قلي باك دا إلمي بايا نداك نادشي yana karba ilimi ne ta hanyar karbar rayukan malamai har sai zan babu sauran malamai sun kare sai mutane su rika shugabantar da jahilai akan su jahilan nan kuma a rika yi musu fatawa ta addini suna bada fatawa da jahilcin su batar su ma su bace babu abin da zai wanzu bayan mutuwar dan adam ya ci gaba da wanzuwa yana samun lada kamar ilimi yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum ya bar shi a bayansa to zai ci gaba da samun kamashinsa na lada annabi yana cewa idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath sadaqatil jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan mutum dan adam ya mutu aikinsa gaba daya zai tsaya zai dakata sai abu uku sadakar da yayi mai gudana to ya bar wani abu na sadaka na waqafi wanda aka ci gaba da amfanuwa da shi zai ci gaba da samun kamashin wannan ko kuma ilimin da ya yada wanda ake amfanuwa da shi ko kuma ya bar yaran da yayi wa tarbiya yaran yana masa addu'a to kaga ilimi yana daga cikin abin da zai wanzu bayan mutum majalisul ulama mahfufatun bil mala'ika duk inda aka ce guri ne na ilimi kamar irin wannan guri da muke zaune a cikin sa to mala'iku ne ke zagaye da mu sannan rahmar Allah ce ke lullube mu nutsuwa ce ke sauka gare mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب صد وسمتا نزاس هدوء ونتأكي لك شكرا كنا الله كما رنان قولين دموك يوانا هدوء muna fatan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi ya tabbata a wannan guri namu. Ce face wato suna karanta littafin Allah suna bitar su a tsakaninsu, face nutsuwa ta sauka gare su, rahama ta lullube su, sannan kuma mala'iku sun kewaye su, sannan Ubangiji subhanahu wataala ya ambace su a wajen mala'ikun da ke tare da shi. Hadisi ne sahihi daga Abu Huraira, Imam Muslim ya fitar da shi. Maganganu da dama na magabata suna tabbatar da darajar malamai. Maimun ibn Mihran yana cewa inna ma masal al-alim fil balad kamathal aynin azbatin fil balad, misalin malami a gari kamar misalin idan ruwa ne marmaro mai dadin sha a gari, wato kamar ruwan da ƴan garin suke sha ne. Amfanin ruwa sananne ne ga kowa, babu wani abin da zai rayu matukar mai rai ne sai da ruwa. To haka malami yake a cikin al'umma, saboda haka ilimi rayuwa ce ga zukata. Al-ilmu fihi hayatun lilqulubi kama tahya albiladu idha ma masaha almatar, yadda garuwa ke rayuwa yayin da ruwan sama ya sauka a samu amfanin gona, a samu abinci, to haka nan shi ma ilimi ke rayuwa zukata. Abdullahi ibn Wahab yana cewa naji Sufyan ats-Tsauri yana cewa al-hasanatu fid dunya, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, yace al-hasanatu fid dunya ar-rizqu at-tayyib wal ilmu wal hasanatu fil akhirati al-janna. Wato addu'ar da mu'mine suke yi cewa ya Ubangiji ka bamu mai kyau a duniya, ka bamu mai kyau a lahira. Yace to mai kyau a duniya shine a baka arziki na halal, kuma a baka ilimi, sannan mai kyau a lahira a baka aljanna. Wato anan yana so ya bayyana mana cewa babu wani abu da zaka samu mai kyau a duniya da ya kai ka samu ilimi, ka samu arziki na halal. In ka samu wannan, ka gama samun komai. Kamar yadda a lahira ololuwar abin da zaka samu shine gidan aljanna da abin da zai biyo bayan wannan. Al-Hasan al-Basri shi ma wajen fassara wannan aya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, yace al-hasanatu fid dunya al-ilmu wal ibada wal hasanatu fil akhirati al-janna. Hasana a duniya ita ce Allah ya baka ilimi, ya baka damar bauta masa, sannan hasana a lahira shine Allah ya baka aljanna. Wannan kadan daga cikin falalan malamai, domin falalan ilimi da ma'abotansa, domin in muka ce zamu zauna ko wannan kadan ya ishi mu yi ainihin lacoci ba lacca ɗaya ba, to amma abu ne da an saba ji falalar masu ilimi da waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi. Suwa ake nufi da al-ulama, malamai? Malami shine wanda ya san littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, shine wanda yake fahimtar ma'anonin al-Qur'ani, yake fahimtar hukunce-hukuncensu, ya san maganganun magabata, sahabbai da tabi'ai da limaman shari'a, ya san abinda suka faɗa na ilimi, yake kuma auna maganganunsu bisa hasken wahayi guda biyu, al-Qur'ani da sunna, da kuma ka'idoji na kafa dalilai waɗanda malamai suka yi ittifaki a kansu, ka'idoji na hadisi, ka'idoji na fiqhu, ka'idoji na al-lughatil arabiyya, wato harshen larabci. Yake tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wataala waɗanda suka bayyana maganganunsa da ayyukansa da halayensa da ɗabi'unsa da mu'amalarsa. Yake bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cikin al'amuransa, yake fifita sunnarsa akan dukkan wani ra'ayi, sannan yake girmama sauran malamai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi. Malamai na Allah waɗanda su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗar falalarsu, su ne wanda har kullum yusi'una adh-dhanna bi anfusihim wa yuhsinuna adh-dhanna bi man salafa min al-ulama, sukan muna da zato ga kansu amma sukan kyautata zato ga malaman da suka gabace su. Sukan yadda da cewa malaman farko suna da falala sama da waɗanda suka zo bayan su. Sukan yadda da cewa duk irin kokarin da za su yi ba za su kai malaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba, za su kai malaman tabi'ai ba ko malaman shari'a. Sukan yi imani da wannan, sukan kuma tabbatar da shi a aikace. Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wata rana an tambaye shi game da alqama da al-aswad tun biyu daga cikin malamansa aka ce da alqama ibn yazid an-nakhai da aswad ibn yazid wane ne cikin su yafi farala yafi daraja abu hanifa sai yace wallahi ma nahnu bi ahlin an nadhkurahum fa kayfa nufaddiluhum bainahum mu su wane ne hadda zamu rika tattauna waɗannan malamai waye fi wani ballantana mu fifita wani akan su ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak al-khurasani alayhi rahmatullah ya kasance duk sanda aka ambaci halayen malamai magabata yakan ce la ta'ridanna bi dhikrina ma'a dhikrihim laysa sahihu idha masha kal-muqaddi in ana maganar magabatanmu ku daina kawo maganar mu babu sai yadda za a yi a daidaita mai tafiya da kafafuwansa biyu da wanda yake gurgu a zaune ba za su zama ɗaya ba saboda haka ba sa ɗaukan kansu da wani matsayi ba sa tsarkake kansu ba sa girman kai ga kowa kullum kwaɗayinsu lahira da gidan lahira kullum ƙoƙari suke su fahimci addininsu su bauta wa ubangijinsu Al-Hasan al-Basri yana cewa malami na Allah shine wanda baya yin hasada ga wanda yake sama da shi baya rena wanda yake ƙasa da shi yana koyar da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi fi sabilillah ce wannan shine malami na Allah shine wanda ganinsa da zama da shi zai kara wa gafalalle tuna Allah subhanahu wata'ala zai kara masa tsoron Allah zai kara masa tawalu'u saboda haka ilimin su ba jan su yake zuwa ga duniya ba ilimin su yana musu jagora ne zuwa ga lahira ilimin su yana sa su suna gujewa kyalekyalen duniya suna gujewa ainihin fankama da girman kai suna gujewa shugabanci da nuna isa suna gujewa wani yabo wanda yake na banbadanci ilimin su yakan kara musu tsoron Allah a koda yaushe kamar yanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su idan kuwa da har za su kai wani matsayi na shahara na suna ba zai sa su girman kai ba sai dai ya kara sa musu tsoron Allah suna za su rika tsammanin ko wannan istiraji ne Ubangiji yake musu talala ne ya ga cewa ya za su yi da ba a san su ba an san su shi yasa Imam Ahmad alaihi rahmatullah lokacin da sunansa ya bayyana ya fantsama ya yadu kowa ya san shi ba'dal mihna bayan jarrabar da aka yi masa Allah subhanahu wataala ya bashi sabati ya tsare masa imaninsa nan da nan sunansa ya cika ya fantsama ya shiga ko ina a duniya sai ya kasance mai yawan tsoro kuma ko ta lalace Ubangiji yake masa to haka wannan bai sa ya saki jiki ba ya dauka cewa sai shi mai ilimi ba za ka same shi yana da'awar shi ne mai ilimi ba ko yana yi wa wani alfahari da wannan ko yana jingina wani zuwa ga jahilci ba za ka same shi mai jingina wani zuwa ga jahilci ba sai dai yayin da wani ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana shi in ka ji yayi magana to yana yin magana ne dan ya nuna fushinsa da cewa an saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan shi an saba masa ba wannan shine alamomi na malami na Allah sune al-ulama'ur rabbaniyuna da Allah subhanahu wataala ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun ku zama malamai na Allah saboda abin da ya kasance kuna karantarwa na littafi da kuma abin da kuke karanta kuma to wannan sune rabbaniyuna sune suka yi karanci yau a duniya su suka yi karanci a duniya duk sanda wani al'alimur rabbani aka ce babu shi to da wuya kuma kaga cewa an samu wani makofinsa haka suke ta karewa ɗaiɗai ku ne a duniya amma a gefe guda akwai masu da'awar ilimi su kuma suna nan da yawa waɗannan kuma kullum karuwa suke kullum ba raguwa suke ba sai dai su ta karuwa domin wannan ita ce alamar matsowar alkiyama din kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin al-alamatus sughra na matsowar alkiyama an yurfa al-ilm a ɗauke ilimi jahilci yayi yawa kamar yadda wancan hadisi da muka karanta na Abdullah ibn Amr ibn al-As hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan saboda ana kara gaba adiyaul ilmi suna kara yawa masu da'awa ta cewa su ne malamai saboda haka sifar su tace sifa ta takabburanci girman kai da azawu da al-fakhr da al-fakhr kullu inda ka gansu suna nuna sun isa suna alfari suna neman daukaka da ilimin su suna kokawa da neman duniya da ilimin su suna yin ilimi dan su yi jayayya dan su yi musu dan su yi kure dan su nuna kwanji ba wai suna yi bane dan su karantar da al'umma kamar yadda Allah ce bima kuntum tu'allimuna al-kitab wataƙila su nuna sanin Allah su nuna bijirewa duniya amma dan su tallata kansu ba wai dan abin daga zuciya yake ba a dan su tallata kansu su samu kyakkyawan yabo na mutane su samu wata ɗaukaka ta duniya da girmamawa a gurin mutane wataƙila ma wani daga cikinsu ya yi da'awar walittaka ya nuna wa mutane shi fa waliyi ne shi fa ne masoyin Allah shi Allah yake so ya nuna wa mutane shi mustajabud da'awa ne addu'arsa kamar wato yankan takobi take don haka a yanzu a rika kawo masa hasafi yana addu'a saboda shi Allah yana san shi yana karbar addu'arsa saboda haka ya nuna walittaka ya nuna karama yana da karamomi kullun ya rika zuga kansa da wannan irin yadda ahlul kitabi suka yi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum kamar yadda a tarihi muka ga irin wannan cikin al-qaramita da al-batiniyya wadanda suka fito suna fitowa da riga ta tsoron Allah kaga ɗayan su kullun yana cikin azumi kullun cikin qiyamul layli ba don kowa wurin ya ribaci zukatan mutane karshe ya dawo ya nuna musu cewa shi din nan yana samu sakonsa ne daga Allah kuma zai iya halatta musu abinda Allah ya haramta musu zai iya haramta musu abinda Allah ya halatta musu to waɗannan alamomi ne daga cikin alamomin waɗanda suke ilimin su na ƙarya ne ilimi ne na bogi na jabu suna girman kai ba sa karɓar gaskiya ba sa karɓar nasiha idan an gaya musu gaskiya ba za su karɓe ta ba matukar ko kuma musamman ma ya kasance sun zama masu fadar wani abu aka santa ne lokaci ɗaya a zo a nuna musu kuskurensu to a lokacin sai dai wato duk abin da zai faru ya faru amma ba za su saki layin da suke kai ba ƙofofin riya a buɗe suke a gurinsu saboda ayyukansu kullum nuna riya suke abinda suke bukata kullum bambadanci da ziga abinda ba wannan ba ba sa bukatarsa to wannan duk alamomi ne na adiyaul ilm waɗanda suke da'awar ilimi alhalin sun yi nesa da ilimi ibn rajab al-hambali a cikin littafinsa fadlul ilmi as-salaf ala ilmi al-khalaf yana littafi da ya magana falalar ilimin magabata akan ilimin da waɗanda suka zo ɗan baya-baya ya nuna bambance-bambance tsakanin malamai na Allah malamai magabata da kuma waɗanda suka zo daga baya ɗayansu yana ganin cewa saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa na ainihin baki abin magana zai iya zama cikin mutane ya yi ta taɗi ya yi ta hira ya yi ta misalai sai ya cewa ilimin da Allah ya bashi ma ya fi na waɗanda ya gabace suka gabace shi yana zaton cewa wannan shi ne ilimi zama da taɗi da hira da labarai waɗanda suke cike da ɓaramɓarama sai ɗauka wannan shi ne ilimi don haka sai ya rena ilimin waɗanda suke ba su cika magana ba wannan shi ne sifa ta malamai magabata ba su cika ɓaɓatu ba in kuwa har ka ji sun yi magana to a cikin magana su za ka ga alamar tsoron Allah tare da ita magana ce da ta fito daga zuciya kai tsaye sannan sai ta shiga zuciya to waɗanda suka zo baya kuwa ɓaɓatu ne kullum aikinsu sai su rika zaton cewa wannan ɓaɓatun shi ne ilimi waɗancan kuma da suka yi shiru rashin ilimi ne yasa suka yi shiru to ibn rajab al-hambali a cikin littafinsa ya nuna cewa wannan rashin sanin abinda suke yi ne sai Abdullahi dan Abbas ya ji wasu suna rigima akan addini yake cewa amma alimtum inna lillahi ibadan askatahum khashyatullah min ghairi ayyin wala bukmin baka san cewa a ciki Allah yana da wasu bayi ba wanda tsoron Allah ne yasa suka yi shiru ba wai dan ba su da baki abin magana bane ko kuma kurame ne wa annahum lahum al-ulama wal-fusaha wat-tulaqa kuma wa annahum lahum al-ulama kuma sune malaman na hakika sune masu fasahar sune masu sakakken baki sune masu hankali sune suka san ayyamullah suka san tarihin kafuwar duniya da irin ya rikita da tahotun kafuwar duniya har zuwa wannan lokaci ghaira annahum idza tadhakkaru 'azamatallahi tashat 'uquluhum ce sai dai duk sanda suka tuna girman Allah sai kaga hankalinsu duk ya tashi wan kasarat qulubuhum zukatansu sun karaya wan qata'at alsinatuhum harsunansu su ainihin datse su yi shiru su rasa abin fada hatta idza tafaqu min zalika yusari'una ila Allah bil a'mal az-zakiyah yayin da suka farfado kuma sai kaga suna masu gaggawa zuwa ga wato ayyuka waɗanda suke masu tsarki har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa wanda yana cikin littafin Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym to waɗannan sune malamai ko kuma waɗanda suke kishiyoyin malamai wato waɗancan sune malamai waɗannan kuma sune ad'iyaul ilm malamai kamar yadda muka faɗa sune sammamul amal wato da sune Allah subhanahu wataala yake tsare rayuwar al'umma shi yasa auka musu da su kansu da bata su ba karaman hadari bane a cikin al'umma wani abu ne wanda yana da hadari kwarai da gaske domin abu ne da ba zai takaita zuwa ga wanda yayi shi akan wanda yake yin sa shi kadai ba abu ne da zai shafi al'umma duka al-ulama hum warasatul anbiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai magada annabawa ne ma'ana su ne suke zaune a mazaunin da annabawa suke zaune a da can kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka samu wani annabi ya tafi al'amura sun sakwarkwace sun lalace sai Allah ya tashi wani annabin a makofinsa sai ya jaddada abin da ya bari abin da ya lalace na addininsa da koyarwarsa wannan al'umma Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara annabin ta shine annabin karshe babu wani annabi da za a yi bayansa to idan abubuwa suka lalace su waye za su yi aikin da annabawa suke na jaddada wannan abu sune malamai shi yasa annabi ya ce al-ulama warasatul anbiya suke dauke da mirasin nubuwa don haka amma kujerar da suke kai kujera ce wacce suka gaje ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wulakanta wannan kujerar ne kada ka zatewa in ka wulakanta malami na Allah abin ya takaita ne gare shi a'a ka wulakanta abin da yake wakilta wannan kuma abin ne sananne a rayuwar dan adam duk wanda aka ce gashi yana wakiltar wata al'umma ko yana wakiltar wasu mutane to a yayin da duk aka wulakanta shi to an wulakanta duk wannan mutane duk inda shugaban kasa ya je aka yi masa wulakanci kasar aka wulakanta gaba daya duk inda gwamna ya je aka yi masa wulakanci jiharsa gaba daya aka wulakanta duk inda chairman ya je aka wulakanta shi an wulakanta duka local government din sa saboda shi ramzi ne symbol ne kawai yana alama ce ta waɗannan mutanen su suka zabe shi akan ya rike wannan matsayi to aka wulakanta shi to an wulakanta shi yasa malamai suke cewa masu zagin khalifancin Abubakar da Umar to suna zagin dukkan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam su waye suka hadu suka rada Abubakar a matsayin khalifan su duk sahabban annabi ne zaka in ka ce ka baci Abubakar ko rashin yadda to kare da hankalin duk sahabban ne gaba daya haka nan sayyidina Umar haka nan sayyidina Usman haka nan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu don haka wanda zai soki malamai hadarin ba zai tsaya akan wannan malamin ne kawai ba zai shafi matsayin da yake kai ne kamar yanda girmama shi ba kana girmama shi ne saboda zatinsa saboda halittarsa saboda kiran da Allah ya masa a'a kana girmama shi ne saboda abin da yake dauke da shi abin da yake dauke da shi kake girmamawa. To haka nan wulakanta shi din ma wulakanta abin da yake dauke da shi ne. Malamai su ne suke tsare boda ta al'umma. Yau aka ce ga wata ƙasa da take da abokan gaba da makiya, suna yunkurin kawo mata hari a kowane lokaci, suna cirya mata kitififi da makirci. To babu shakka tana buƙatar ta sanya tsaro akan iyakokinta, kuma kowace ƙasa ma tana da tsaro akan iyakokinta domin kare martabar ƙasar da mutuncinta. To yau aka ce ga wata ƙasa babu tsaro akan iyakokinta, ya kake zaton wannan ƙasar za ta kasance? To haka malamai suke a cikin al'umma, sune hurrasul hudud, sune harasul hudud, suke tsare da iyakoki na al'umma. Yau idan aka same su aka bibbige su ɗaya bayan ɗaya, to shikenan al'umma ta zama wato wani abin farauta, rayuwarta gaba ɗaya ta zama a hannun abokan gaba. To shi yasa malamai suka yi faɗakarwa akan cin mutunci da ƙoƙarin zubar da haiba ta malamai. Waɗanda suke yi suna cutar da kansu kuma suna cutar da al'umma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa dukkan wanda zai riƙa magana akan wani yana masa sharri, yana masa ƙazafi, to alama ce ta cewa wanda yana daga cikin ashiraran bayan Allah. Hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad, hadisin Abdurrahman ibn Ghan, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khiyaru ibadillah alladhina idha ru'u ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. ما في الخير باين الله سوني وقتنا إن أنغنس أكيتنا الله ما في شر باين الله سوني وقتنا سكي ياد جيتد النميمة سكي رب مسويا سكي أقرن سباتا مرسى ليفي سنجنا مسليفي wanda duk suke sukan malamai muftiduna ne fil ard. Inna Allah la yuslihu amal al mufsidin, Allah baya taba gyara aikin masu barna. Suna sukan masoya Allah domin kamar yadda Ibn Hajar a karkashin hadisin man adali waliyan yace al waliyu ana nufin al alimu billah, masani wanda ya san Allah, yake karantar da addinin Allah, shine waliyu. Ba wani ne can da yake zaune a jeji ba, ko yake zaune a wani guri a keɓe ba cikin jama'a ba, a yana cikin jama'a. Da bai ce to Allah subhanahu wataala a cikin wani hadisi yake cewa duk wanda ya yi gaba ko man azali waliyan ya cutar min da nawa masoyin, faqad azantuhu bil harb, to ina masa shelar fito na fito da shi, ina mata shelar yaki. Wane ne zai iya rukumawa da Allah ya kai labari? Babu shi. Wanda duk zai soki malami ba bisa haƙƙi ba, babu shakka ya sa kanshi a matsayin da idan malamin da ya buɗi baki ya ce Allah ya saka masa, sai ya gani, sai sakamakon nan ya samu. Domin a ƙarshen hadisin yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wataala yana cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna, wallahi, Allah ce wallahi idan ya roƙi ni sai na bashi, in ya nemi tsari a wajena sai na bashi kariya. Saboda haka yayin da mai suka yake suka, to wanda kuma kake sukan nan iya buɗe baki yayin magana ya nemi haƙƙinsa a gurin Allah, Allah zai karɓa masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, babu sakamaki, babu shamaki tsakaninta da Allah. Ko da kuwa kafiri ne ka zalunta, ya daga hannu ya roki Allah ya saka masa, to Allah subhanahu wataala zai ce da shi la ansurannaka walau ba'da hin, ko ba yanzu ba sai na taimaka maka, sai Allah ya karbo masa haƙƙinsa. Kuma idan kana suka ko kana aibanta malami da wani abu, kaddara yayi wannan abun, baka tsoron Allah ya jarrabe ka kai ma da irin wannan ko fiye da shi? Allah na iya jarrabar ka. Ibrahimun Nakhai rahimahullahu ta'ala yana cewa inni ajidu nafsi tuhaddithuni bi shay fa ma yamna'uni an atakallama illa makhafata an ubtala bihi, nakan ji wani abu a raina ina so in fada, amma abinda ke hana ni in fada tsoron kada a jarrabe ni da wannan abu. Amr ibn Shurahbil yake cewa law ra'aytu rajulan yarda'u 'anzan wa 'anazan fadhahiktu minhu la khashitu an asna'a mithla alladhi sana'. Da yau zan ga wani mutum yana ya kama wato nonon akuya yana sha, ya kama hantsan nonon ta yana tsotsa kamar yadda yaro ke tsotsan nonon a wajen mamansa, yace sanne masa dariya sai na ji tsoron kada ni ma Allah ya jarrabe ni in aikata abin da ya aikata. Saboda haka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa albala'u muwakkalun bil qawli law sakhirtu min kalbin la khashitu an uhawwala kalba. Yace bala'i jarraba tana hade da magana, abinda kake furtawa. Yace da zan yi wa kare izgili in masa izgili da na ji tsoro kada Allah ya rika dadda ni in koma kare. Wannan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yake fadar wannan. Wani malami yana zagi, yana baci, yana tukan malamai a gaban almajiransa. Dabi'arsa ce, al'adarsa ce, duk sanda ya zauna almajiransa sai dai ta kiran sunan malamai, ya bata wannan, ya yi ma wannan shagube, ya yi ma wannan ba'a, ya yi ma wannan kaza. Wata rana yana cikin yin haka, ɗaya daga cikin almajiran abun bai bashi sha'awa ba, sai ya tashi gaban jama'a ya share shi da mari, ce zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil 'abid. Kaga ba abin yayi masa magana ba, to ba kai ka nuna mana rena malamai ba, to dan na rena ka wani abu ne, abin da ka koyar da ni ne na tabbaka. Fala tajza'an min sunnatin anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Kada kai bakin ciki ko kai damu akan wata sunna da kai ka sunnanta ta. Ai wanda ya kamata ya yarda da sunna shine wanda ya fara sunnanta ta, ya kamata in aka yi dabbaka irin wannan sunna ya ji dadi. Saboda haka akwai yuwar wanda yake sukan malamai a jarrabe shi da su'ul khatima, karshen sa ya zama bai yi kyakkyawan cikawa ba, bai yi kyakkyawan karshe ba. A cikin Ad-Durarul Kamina na Ibn Hajar Al-Asqalani ke maganar wani alkali masani malamin Shafi'i, abin nan mazhabar Shafi'iyya ne, sunan shi Muhammad ibn Abdullah Zabidi, da aka haife shi shekara 710. Yana da littafin Sharh At-Tanbih wanda ya rubuta shi a 24. Ya karantar, ya yi fatawa, almajiran suna da yawa a Yaman, kuma ambatansa ya shahara, sai dai ya kasance mai yawan sukan malamai da bata su da lalata wato sirar su, kullun ya tashi magana ba alheri. Al-Jamal al-Misri yake cewa ya ganshi lokacin da zai mutu harshensa ya zazzago, yayi bakikirin, yake cewa fakano ya rauna anna zalika bisababi kasrati wasi'atihi fi Muhyiddin an-Nawawi rahimahullah. Sai waɗanda suke gurin suka tsammanin abinda ya ja Allah ya masa wannan su'ul khatima saboda yawan suka Imam an-Nawawi, da yake Imam an-Nawawi mai Riyadus Salihin. Saboda haka al-sa'idu man wu'iza ko wa'aza bi ghairihi la man wu'iza bihi. Saboda haka wanda zai yi da baki zai iya gamuwa da wannan, ina kuma ga wanda zai rubuta, ya rubuta a yi ta karantawa a bayansa. Shi ya sa suka ga malamai a rubuce yake da hadari fiye da ma da baka, da baka watakila in yayi ya wuce kila, amma a rubuce wani abu ne da wasu za su yi ta karantawa. Imam Ahmad yana cewa luhumul ulama'i masmuma man shammaha marid wa man akalaha mat. Shi nama malamai dafi ne da shi, wanda ma ya shinshina sai ya yi rashin lafiya, wanda ko ya ce sai ya ci to zai gamu da ajalinsa. Wata rana an ambaci wani mutum a wajen Al-Hasan ibn Zakwan, ɗaya daga cikin malamai magabata, sai aka ambaci wani mutum aka ɓata shi, sai ya ce ma la tazkuru ulama bi shay'in fa yumitu Allahu qalbak. Yi shiru kada ka ce za ka rika aibanta malamai da wani abu, Allah sai ya kashe zuciyarka. sai ya kashe ma zuciya, saboda haka luhumul ulama'i masmuma, kamar yanda al-Hafiz Ibn Asakir a cikin littafin sa Tabyin Kadhib al-Muftari yake cewa wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi waj'alna mimman yakhshahu wa yattaqih haqqa tuqatihi anna luhumul ulama'i masmuma وعادة الله في حتك أستار منتقسيه معلومة يجي كسني الله يجيك أين يجيك أنك نام معلومة ينادى دفي كما أرآل الله سبحانه وتعالى تاغدانا أكن تون أسير وانا ذلك واتو أيبا تاسو ينا جنجنا مستويا مغنغنو داما معلومة سنية أكن وانا idan muka ce shi ma wannan gaba za mu tsaya mu tattauna ta, to babu shakka ita kanta za ta cinye mana lokacin gaba daya. Amma me yake jawowa a rika samun irin wannan? To an ce saura minti goma, ni kuma yanzu ne rabi, akwai matsala. Wannan gaba da za mu shiga tana da mahimmanci kwarai da gaske, amma bari mu shafa kanta in yaso wani lokaci a wasu guraren ma yi ta gaba daya. Yanzu ko ina kai magana tana isa zuwa ko ina da ina. Me yake jawowa wasu suke kama sukan malamai ba gaira ba dalili? Zan faɗi kanun labaran. Abu na farko, tashyikhus suhuf wa iftiqadul qudwa, wato galibi waɗanda zaka samu suna yin wannan ba su ɗauki ilimi a gurin malamai ba, kawai gurin littattafai suka rika buɗawa suna karantawa kawai, zaka ba su san ladabin zama da malami ba, saboda ba su da ƙuduwa, ba su da wanda suke koyi da shi a rayuwarsu. Wannan sababi zahiri yake, ga wanda duk ya karanta yayi karatu a gaban malami, to ba ilimin kadai yake ɗauka ba, yana ɗaukan ilimin tare da al-akhlaq. Shi yasa mahaifiyar Imam Malik takan ce da shi, ka tafi gurin Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ka koyi ladabi kafin ka koyi ilimin sa. Saboda wanda ya zauna gaban malami zai koyi abu biyu ne, zai koyi ladabi da girmama malami, sannan kuma zai koyi ilimi, sabanin wanda kawai ta kada wato hawan kawara yayi wa karatun, to wannan ba zai samu wannan ba, a gurguje kenan. Abu na biyu, abu na biyu, isti'jalu tasaddur, wato mutum ya tafasa bai kone ba, ya kone bai tafasa ba, wato ya nuna bai bura ba. An san bura sai an bura ake nuna, to shi ya nuna tun kafin ya bura. Saboda haka zaka ga wasu ba za su tsaya su yi hankuri su yi karatun ba, Allah suke su ma su dare minbari, Allah suke su ma su zama masu fatawa, su zama masu lasciya, su zama ya ki haƙura ya zauna yi karatun. To irin wannan sai ya ga cewa malaman tunda ya dan samu dan kadan ya ji ya ishe shi, sai ya ga malaman kuma sun tashi daga aiki, me zai da su? Saboda haka yanzu yana da kasussuka, yana da yan takardunsa da zai leka, sun ishe shi. Ire-iren wannan suna wato karkashin wannan akwai abubuwa da yawa da ya kamata a faɗa, amma za mu bashi. Abu na uku, at-ta'alu, nuna ilimin ba tayan ba ilimin, wato bai ma yi ilimin ba amma kuma zai nuna wa mutane shi ilimi, shi mai ilimi ne, kamar yadda Abu al-Hasan al-Qali rahimahullah yake cewa, tasaddara lit-tadrisi kullu muhawwisin balidin wa yud'a bil faqih al-mudarrisi fa huqqa li ahli al-ilmi an yatamassalu ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه زالها قلاها وحتى سامها كل مفلس. يا وچي غبا كو انا واوا ساكر يا وچي غبا شيني مالمي انا كيران شي فقيه انا كيران شي مي علمي يچي تو wannan yasa ya cancanta ga dukkan malamai su fadi wannan baiti shahararre wanda ya shahara a kowanne majalisi. Laqad hazulat hatta bada minhu zaliha kulaha, ta rame har ana ganin kodarta saboda ramarta, saboda ka kowanne ma bitacen zai iya zuwa ya taya, saboda yana ga za ta sayu. Abu na hudu, shi da al-iktirar bi kalamin ulama'i ba'dihim bi ba'd, yana duba a littafai sai ga malamai wani malamin yayi magana akan wani malamin yayi magana akan wani malamin maganar da su suka yi bil ijtihad ko kuma a saboda wani tawili ko kuma saboda wani dalili na ilimi kamar abinda muka sani ilmul jarh wa ta'dil ilimin yabo da fallasa wanda ilimi ne da aka kafa shi domin tantance hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wale dalili wanda ba daidai ba saboda haka suna daukan shi bi qadaril haja gwargwadon abin da suke bukata shi suka dauka to wani lokaci akan samu wani ya yi magana akan wani ma ba bisa daidai ba bisa kuskure karshe maganar tashi ba za a karbe ta ba to shi yana karanta waɗannan sai ya ga ce to ashe magabata ma sun sassoki junan su don haka me zai hana ni ma in yi suka ga waɗanda muke tare da su to wannan shi ma sai ya jefa shi cikin wata talaba ya wace ba zai iya fita ba abu na biyar watakila zai ce yana kwaikwayon Ibnu Hazm Abu Muhammad Ali ibn Hazm al-Zahiri malamin nan na fiqh malamin fiqh ne wanda ma'ruf ne sananne ne littattafansa suna dauke da kalmomi masu tsauri da suka ga malamai manya irin su Malik ko irin su Abu Hanifa irin su Shafi'i ba wanda yake ragawa don akwai wanda yake ragawa kadan kadan bai wuce Imam Ahmad ba amma sauran ina musu yadda ya ga dama ina wato gurzas da yadda yake so to shi a tarihi akwai dalilai na farko ya wato yawancin karatun sa ba a hannun malamai yi su ba da kamar yadda al-Shatibi ya faɗa a cikin al-Muwafaqat yana daga cikin dalilin da ya ja shi ga haka sannan na biyu kuma ya haɗu da kiyayya ne mai tsanani ta malaman zamanin sa waɗanda suke jingina kansu ko dai ga mazhabar Malik ko ga musamman mazhabar Malik wanda ita ce take da ƙarfi a abin nan ya ga bala'i iri-iri a wajensu har kona masa labararinsa gaba ɗaya an yi shi ya sa shi kuma in ya tashi sai ya yi bakaran mahaukaciya to kai kuma a yanzu mai aka yi maka an kona maka labararinka ne an matsa maka ne don mene za ka ce za ka kwaikwayi Ibnu Hazm to ire-iren wannan abu na shida jahiltar darajar wanda kake suka matuƙar baka zauna da mutum ba baka yi mu'ayyashasta ba tana yau ka jahilci matsayinsa shikenan za ka iya jingina masa abin da ba shi ne ba wataƙila da ka san shi da ba za ka faɗa abin da ka faɗa a kansa ba bari in yi misali in ba da kissa guda ɗaya ta ce kissar Ibn al-Mubarak yake cewa lokacin da ya zo Sham ya haɗu da al-Auza'i ɗaya daga cikin malamai manyan malamai ne daga cikin malaman hadisi cikin malaman al'umma matsayinsa a Sham kamar matsayin Imam Malik a Madina gida sai na ebo da tafi Abu Hanifa sai na zaɓi wasu mas'aloli masu kyau